Ɗayan ba su da manufa illa mai da mutum dabba. Dabba ce ba ta damu. Kuto warisha. Mun saukar muku kuma da tufafi na ado, wanda yake za ku yi ado da shi. Wani ba su taɓawa tufafi na tsoron Allah, zalika hai. Wannan shi ya fi babban tufafin da bawa zai rufe kansa da shi, shi ne tsoron Allah. Wanda duk ya ji tsoron Allah ya samu sutura cikakkiya, wadda za ta zamo ta suturce shi a nan duniya, ta suturce shi kuma a lahira. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce, Ubangiji ya sanya muku riguna da take kare ku daga zafi. Malamai suke cewa irin wannan akwai ittifai, akwai abin da ake kira ittifai, ana nufin walbarda, take kare ku kuma daga sanyi. Akwai wadda za ku sa wakatin sanyi ta yi muku maganin sanyi, akwai wadda za ku sa wakatin zafi ta kare ku. Wata rabila, Ubangiji kuma subhanahu wa ta'ala ya sanya muku wasu nau'i na riguna, su ne silke ta kifin ba'asafu, da za ta kare ku a halin yaƙi, za ta hana kibiya ko makami shiga jikinku. An karɓo daga Ibn Abbas, Allah ya dagare su, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce, ku sanya wanda yake tufafi daga cikin tufafinku. Domin tufafi wanda yake fari yana daga mafifitan tufafinku. Ku ringa yawa matattunku likafani a cikin fararen tufafin. Abu Dawud da Tirmidhi su suka ruwaito hadisi. Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. An karɓo daga Samuraka bin Jundubin, Allah ya dagare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ku daura, ku ringa sa tufafi wanda yake fari, domin ita ta fi tsarkakewa, ta fi daɗi, ta fi tsafta. Ku yi likafa ne ga matattunku a ciki. Wato abinda ya sa aka ce ta fi tsafta, saboda ita ba ta jure dauɗa, ko kaga dauɗa ta kai sai ta bayyana. Shi ya sa kenan aini ita ko dan wannan bayyana ya gusar da dauɗa. Tufafin da ba fari ba sai dauɗa ba a gane ba. Shi ya sa nake cewa innal bayara qalilul hamli lidanasi, innal bayara qalilul hamli lidanasi. Farin tufafi ba shi da jure dauɗa, ba shi da jure dauɗa. To rawahu Nasa'i, kuma ku matattunku likafa ne a cikinta. Nasa'i ya ruwaito wannan hadisin, hakanan Hakim ya ruwaito hadisin. Yake hadisi ne wanda yake ingantacce. An kaɓa daga Bara ibn Azib, Allah dagare shi. Bara ibn Azib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance matsakaicin tsawo, ba dogo ne ƙerere ba, ba kuma gajere ba. Na gan shi a cikin wani tufafi ja, ban taɓa ganin mutum da ya sa tufafi tufafin ya yi masa kyau ba, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riga. Ban taɓa ganin abin da yake fi kyau daga gare shi ba. Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin nan. An karɓo daga Abi Juhaifa, shi ne Wahab ibn Abdullahi, Allah ya dagare shi, ya ce na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka, alhali yana filin Makka, yana cikin wata ƙubba ta saja, an masa rumfa wadda take ja ce min adamin, ta fata, an yi ta ne da fata. Bilalu ya fito da ruwan alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai wanda yake samu daga ruwan, akwai kuma wanda yake ya wato shi abin da ya samu a ciki ne ya fi ne, akwai kuma wanda yake ya samu mai da dama, da dama daga cikin ruwan, wato ruwan alwala. Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi shi ne ake ɗaukowa, wato mutane suke rabawa, suke rabawa tsakanin su. To fahalar da Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito, alhali yana sanye da tufafi ja, yana sanye da tufafi ja. Kai ka ce ina gani zuwa farin magangamansa, hasken magangamansa. Alwala, a Bilalu ya kira sallah, na haɗe ina bibiyar bakin Bilalu, ya nan da bakin, ya nan da bakin, yana cewa yana dama da bakin, yana hagu. yana cewa hayya ala salah hayya ala al falah. Sannan aka kafa wa manzo sallallahu alaihi wa sallama sanda, wato ita ce matsayin sutura. Ta salla manzo Allah ya huce gaba yiwa mutane salla, sai kare ya zo ya huce. Annabi yana salla, jaki ya zo ya huce yana salla, ba a hana kowa hucewa tunda dai an sa sutura. Dan abin da ya huce ta gaban sutura wannan ai ba laifi, ko menene ya huce ta gaban sutura ba laifi. A huce ne tsakanin mai salla da sutura shi ne aka hana. Hadithun Buhari da Muslim sun rawaito shi, bayan Buhari da Muslim ma Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi. Ana zatu ana fadarsa da fatahan nuni shi ne kamar sanda, durin sata, wato sanda wadda ake dogarawa. An karbo daga adirin sata rifa'atu, wanda yake daga banu taimi. Ya Allah dagare shi, yace na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama alhali yana sanye da tufafi biyu wanda suke koraye. Abu Dawud ya rawaito hadisin da Tirmidhi da isnadi ingantacce. An kaba da Jabir ibn Abdullah Allah ya dagare shi cewa manzon Allah, wato daga wannan hadisin ne da ya gabata, aka fahimci cewa umarnin da aka yi da sa tufafi fari a baya bisa cewa an so ne, in cewa sa wani farin ma ba karahiya ba ne. To an kaba da Jabir ibn Abdullah Allah ya dagare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Makka ranar da aka budi Makka, alhali yana da rawani, akwai rawani a kansa baka. Wato Muslim ya ruwaito wannan hadisin, daga wannan ne zamanin Khulafa'ul Abbasiyuna sai suka mai da rawaninsu baki saboda wannan hadisin, kuma dan su bambanta da Khulafa'u Bani Umayya. An karbo daga Abi Sa'idi shi ne, wato malamai suke cewa abinda yake ciki, hikimar da take cikin shigar annabin Makka nan da aka buɗe ta da rawani baki, don ya nuna cewa addinin nan fa baya sauyawa kamar launin baki. Launin baki ko wani abu ya hau kansa sai kaga yana nan dai baki ɗinsa, ba kamar fari ba. Yanzu fari wani abu ya sauka jikinsa ko kore ko shuɗe sai a ga ya sauya shi, to amma baki shi sai zama yana nan bakinsa, sai ma ya ƙara baki. Baki ko dauda ya ƙara bakin yake, ba wani launi yake komawa ba. To shi addinin nan yana nan, addinin musulunci yana nan, li yusrahu ala dini kulli. To an kaba daga Abi Sa'idi shi ne Amr ibn Huraysir, Allah dagare shi, wato yana cikin ƙananan sahabbai, yana cikin yaran sahabbai shi wannan Amr ibn Huraysir din nan. An karɓo hadisai 18, ya rawaito hadisai 18 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma Muslim shi ya kawo hadisinsa, Buhari bai kawo hadisinsa ba. Muslim ya rawaito hadisansa guda biyu da wannan hadisin da kuma wani. To an ce ya fati hijira da shekara 85. Yace kani anzuru ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kai ka ce ina kallon manzon Allah. Yanzu inda nake din nan kamar gani ga manzon Allah san da ya shigo Makka, alhali ga rawani baki a kansa, ya saki amma gefanta, ya saki gefanta amma walinta tsakanin kafadinsa. Muslim ya ruwaito hadisin, a wata ruwaya da Muslim ya fitar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mutane hudu ba, alhali yana, wato yana sanye da rawani baki baka. An kaba daga Aisha, Allah ya dagare ta, Aisha ta ce an wa manzo sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tufafi guda uku dukkanin su farare, wadda take an saka su a sahula, an yi su ne daga auduga, ba sai a fitar masa da riga ko rawani ba. Hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi. Sahuliyatu, ana faɗa da fatasini da ko da ramma, ko sahuliyatu ko suhuliyatu. ana faɗa kuma da ramar ha'i wa da sun din da ha'in dubba ba masu yaya ba ba shin ba ba ha'i ba tibadi ne da ake dangana wa zuwa sahulu da awar rasulu da gan gari ne a Yemen ko sufu da auduga auduga shine ko sufu wa an karbi daga Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata safiya yana sanye da tufafi wanda yake an ta da shi an ta da gashin jikinsa wanda yake an yi shi da gashi baki ya Muslim ya ruwaito wannan hadisin mirdu ana fadarsa da kasrar mimi nau'i ne na tufafi wato shi asali tufafin da yake an yi shi da gashi ko zaben masa wato akan daura alkan maza kan daura shi mata kuma suka lulluba da shi to mura halu da ha'i muhmala shi ne wanda aka yi masa surar kamar sijjan sidi na raƙumi wahiyar akawaru su ne sidi irin wanda yake na raƙumi zaben mutar nau'in tufafi ne da ake sakawa da misra wanda a cikin sakar ana haɗawa da alhariri kaɗan to an karɓi daga Madina da Ibn Shu'bata radiyallahu anhu Allah dagare shi yace na kasance ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata dare muna cikin tafiya sai yace da ni mama aka ma'un akwai ruwa tare da kai nace eh akwai ruwa tare da ni ya sauko daga kan taguwarsa ya tafi har sai da ya fuya a cikin duhun dare sannan ya dawo na zubo masa ruwan daga sarka ya wanke fuskarsa alhali yana sanye da jubba ta wadda aka yi ta da gashi ya zamo bai iya fito da hannayensa ba daga hannun jubbar saboda hannun jubbar mai kunci ne da ya nufin ya fito da hannunsa haka ya dawo da hannun nan sai hannun bai kawo hatta a harajar huma hadde a ƙarshe ya fidda hannayen nasa daga ƙasan rigar jubbar ya wanke hannayensa ya shafi kansa sannan na sunkuya don in cire takalmansa hukufinsa ya ce da ni ƙyale su haƙiƙa ni na sanya su alhali suna da tsarki wato na sanya su sannan ina da tsarki da ya shafa akan hukuku da wannan hadisi Buhari da Muslim so rawaito shi ya zo a wata ruwaya wato da ta faini adhalkuhuma dahirataini akwai abinda akan kira kalbu ba wai su ne ya shigar ba kafarsa ce ya shigar a cikinsu kafar tasa ce ya shigar a cikin hukukun amma kuma yace a hukukun ne ya shigar to irin wannan ne ake kira kalbi a zancen larabci a wata ruwaya wa alaihi jubbatu alhali yana sanye da jubba irin wadda ake sakawa a kasar Sham mai kuncin hannu a wata ruwaya cewa wannan kariyar ko wannan kissa ta afku ne a yakin Tabuka wato yakin Tabuka ko ita ce ƙarshen yakokin da annabi ya fita zuwa gare su an yi ta ne a shekara ta tara an fita zuwa gare ta ne shekara ta tara daga hijira to babu sahibul qamisi babun cewa an so sa riga abu ne abin so an karɓo daga Ummu Salama Allah ya dagare ta ta ce riga ta kasance ita ce mafi soyuwar tufafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin haka nan Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa babu sifar tsawon riga da kuma hannun rigar da kuma mayata farjan lezanin da za a daura zuwa ina ya kamata a ce ya zo, da gefen rawani da za a sako, da cewa haramun ne a saki wani abu daga wannan tufafin ala sabilil khuyala'i bisa tafarkin takama, da cewa kuma idan ba da takama ne ba ta saki to wannan karahiya ne. Dan kaba daga Asma'u al-Yazida wanda take mutuniyar Madina, Allah ya dagara, tace ya wato hannun rigar manzo sallallahu alaihi wasallama, hannun rigarsa ya kasance saka zuwa rutubi, wato mahadar tafi da hannu nan nan har zuwa nan hannun rigarsa yake zuwa. Abu Dawud ya rawaito hadisin, haka nan Tirmidhi ya rawaito hadisin. Wace hadisi ne kyakkyawa. Dan kawo daga Abdullahi bin Umar, Allah ya dagare su, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya ja tufafinsa a ƙasa don ya nuna takama da isa, to Allah ba zai dube shi ba duban rahama a ranar alkiyama. Sayyidina Abubakar ya ce, ya Rasulallahi, ni wani lokacin kwarjan lena yakan ja ƙasa, sai in ya zama ina ɗaga shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ai haƙiƙa kai ba kana cikin wanda suke haka ne don takama ba, kana yi ne don sutura, kana yi ne don sutura, shi yasa baka cikin wannan narkon da aka faɗa. Rawahul Buhari, Buhari ya ruwaito wannan hadisin, wa Muslim ya ruwaito sashen, shi yasa nan kenan innamal a'malu binniyyati, aiki niyya ce ke ayyana ne matsayin wannan aiki. Sai na baka da zama shi niyyarsa ba ta gama ba, aka ce ai kai ba komi, ba tsirin ta taka ake magana akai ba. An kabar daga Abi Huraira, Allah ya dagare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce, Allah bai duba ranar alkiyama zuwa wanda ya ja farjan lansa don takama dan butulci da ni'imar da Allah ya yi masa. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin. An kabar daga Abi Huraira, ya kabar daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, min al-izari, duk wani tufafi farjan le da yake ya wuce ƙasa da idan sau, to wannan yana cikin wuta, wannan tufafin iyaka inda ya wuce idan sau din yana cikin wuta. Buhari ne ya ruwaito hadisin. An karɓi daga Abi Zarrin, Allah ya dagare shi, ya karɓi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce, kaka mauna hadisin da ya gabata shi ya zo mutlaki, wancan na baya ko wato da shi da na baya duk sun zo mutlaka, amma wancan na sama da su na Abdullahi bin Umar sun zo da ƙaidan cewa, dan sun nuna cewa wanda yake haka da takama shi ne wanda yake ake magana a kansa. An kabar daga Abi Zarrin, Allah ya dagare shi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, mutum uku Allah baya zance da su a ranar alkiyama, baya duban su duban rahama, baya tsarkake su, azaba mai radadi ta tabbata gare su. Yace manzon Allah ya ringa maimaita wannan cewa salatu la yukallimuhum Allah yawm alqiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakki wala ma'adhabun alim hasu uku. Abu Zar yace wa hasru kai wayannan ko ai sun tade sun yi hasara babba, suwaye su ya Rasulullahi, fada mana su mu san su. Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, wanda yake sakin tufafinsa, wanda yake sakin tufafinsa yana jan kasa, da kuma wanda zai alheri yazo yana gori, ya bayar yazo yana gori, da mai jawo kasuwanci ga kayan siyarwarsa da ƙarya da rantsuwa wanda yake ta ƙarya, ai wallahi mai kyau ne, ai wannan kayan wallahi masu kyau ne, ko wallahi araha ne ma alhali ba kyan ba araha, to duk mai haka shi ma wato ya shiga cikin wannan narkon. Muslim ya ruwaito wannan hadisin. A wata ruwaya wadda Muslim ya fitar, mai jan farjallansa, mai jan tufafinsa. An karɓo daga Abdullahi ibn Umar, Allah ya dagare su. Ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yake fil izarin saki a cikin wato farjalle a ɗaura tufafi, wanda ɗaurawa ake a ringa jansa a har ƙasa, ko kuma riga a sa ta wadda za ta ja har ƙasa, ko rawani a saki gefen ya zama yana jan ƙasa. Duk wanda ya ja wani abu daga wannan dan takama, to Allah ba zai dube shi duban rahama ba a ranar Alƙiyama. Abu Dawud ya ruwaito hadisin da Nasa'i da isnadi wanda yake ingantacce. Dan karɓo daga Abi Durayyi, shi ne Jabir ibn Sulaymin, Allah ya dagare shi, yake ya ga wani mutum an ra'ayi da duk abin da mutane za su yi sai sun yi shawara da shi. In yace ga yanda za a yi haka ake, baya faɗan magana sai sun yi aiki da ita, duk abin da ya faɗa aiki suke da shi. Yace wannan wane ne? Suka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Shi da bai san manzon Allah ba farkon zuwa sake da shi. Yace alaikum salam ya rasulullah, na faɗa masa har sau biyu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a'a, ba alaikum salam ake faɗa ba. Alaikum salam tahiyatul mauta, alaikum salam ai gaisuwa ce da ake ga matattu. Sai kace assalamu alaikum. Yace da shi, kai ne manzon Allah? Yace ni ne manzon Allah. Allah da yake idan wata cuta ta same ka ko wani tsanani, ka roƙe shi sai yaye ma cutar ko tsananin. Musanatin idan shekara ta fari ta same ka, sai ka roƙi Allah ambata halaka, sai sa shekarar taka ta koma ba ta farin ba, ya sa ta tsirar da shuka gare ka. Farin idan kana ƙasa wadda take fako, ko kana jeji, ta rahila tuka taguwarka ta ɓata, ka roƙe shi sai dawo ma da taguwa. Sai nace da iya ƙala, wato Jabiru yace lahu, nace da shi haɗe layya, ina so kai min umarni, kai min wasiya, me kake ganin in yi? Manzo Allah ya ce ba kai ba zagin wani, ba kai ba faɗan baƙan magana ga wani. Ya ce bayan maganan nan da Annabi ya faɗa min, ban taɓa zagin wani ba, ko ɗa ko bawa. Kai ko raƙumi, ko raƙumi ban taɓa buɗe bakin da kai wannan raƙumi Allah wadanka ko abin da ya kama da haka ba. Ko akuya. Manzo Allah kuma ya ce kada ka wulakanta alherin da aka yi ma, ko alherin kai da za ka yi. Kai in za ka yi alheri, duk kankanta alherin kai, kaka ce ai wannan kaɗan ne. Kakka wulakanta cewa kai magana da ɗan uwanka alhali kana ne sakin fuskarka zuwa gare shi. Yin magana da ɗan uwa tare da sakin fuska, haka ɗin ma yana cikin alheri. Ka ɗaga kwarjallanka izuwa rabin maƙyangyamarka. In ka ce kai ba za ka ɗaga izuwa rabin maƙyangyamarka ba, to ka ɗaga izuwa idan sau. Na hane ka daga jan kwarjalle a ƙasa, haka yana daga alamun taƙama da girman kai. Ubangiji bai san girman kai, bai san takama, mutum ya ringa takama da kansa. Idan an samu wani ya zage ka, ya aibata ka da abin da ya sani a game da kai, to kai kakka aibata shi da laifinsa da ka sani. Idan ya faɗi laifinka, kai me kaza, to kai ko ka san yana da laifin kai shi. Domin musibar magana tasa kansa za ta koma. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi da isnadi wanda yake ingantacce. Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. An karbo daga Abi Huraira Allah dagare shi yace musbilan izarahu ga maka wani mutum yana yin sallah yana mai jan tufafinsa a ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi kuma ka sake alwala yaje alwala sannan yazo yace kuma ka sake alwala wani mutum yace da manzon Allah ya rasulullahi me yasa kace yaje ya sake alwala kai kuma kai shuru baka ce wani abu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aiki yana salla ne alhali yana jan tufafinsa a ƙasa. Ubangiji bai karɓar sallan mutumin da ke jan tufafinsa a ƙasa. Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin da isnadi ingantacce bisa sharaɗin Muslim, wato mazajen da suka zo a isnadin Muslim ya ruwaito hadisi daga gare su wato da ɗaiɗaiwarsu wato kuma da gaba ɗayansu, don an ce wato wannan hadisi ya zo bisa sharaɗin wani. To ana nufin mutanen da suka zo a isnadin hadisin shi duk sun zo a littafinsa, ba kuma kawai wai sun zo ba, zara sun zo wannan bai wadatar ba, sai daga wanda suka karɓo ɗin na sama da su haka ɗin ma ya zo. In ta yi misali a ce Zaidu adali ne, Amru ma adali ne, amma ruwayar Zaidu daga Amru da magana a kanta. To shi ya sa kaga anan ko da Zaidu ko da Amru sun zo a Muslim, ba za a ce idan an ga hadisi da Zaidu da Amru shi kenan a lashar da Muslim ba, sai in a Muslim ɗin an ga ruwayar Zaidu ɗin kuma daga Amru. To nan ma an samu ruwayar Zaidu daga Amru ɗin sai a ce to hadisin ya yi daidai da sharaɗin Muslim. An karɓo daga Kaisuni Bishirin wato sharɗu zaini kaumu zal isnadi indahuma bil jam'i wal ifradi, yanda Suyuɗi yake faɗa alfiyatul hadisi. An kaba daga Ibn Bishirin Tagalabi wanda yake daga Bani Tagaliba, ya ce shi wannan wato yana cikin wanda suka haɗa zama da ƙananan tabi'ai. To yace mahaifina ya bani labari ya kasance abokin zama ne ga Abu Darda'i, yace akwai wani mutum a Dimishka daga sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana ce da shi Sahal ibn al-Hanzali yake, wato shi sunansa hakika Sahal ibn Rabi'i. Hanzaliya din mahaifiyarsa ce, wasu suka ce a uwar kakansa ce ma, da shi wato yana cikin shi wannan Sahal din yana cikin mutanen Madina daga Bani Aus, ya kasance mutum ne mai son ya zauna shi kadai, ba ya son ya shiga cikin jama'a da yawa, ya fi son da ya ware kaɗan ne yake zama da mutane. Shi koyaushe lokacinsa sallah yake, ya zama ko zai sallah ya zama ya maida lokacinsa duk sallah ina shi ina zama da mutane, sallah tasa zai fuskanta ko hiran mutanen, kai za faraga in ya gama daga sallar ba shi da wani abin yi sai ta subihi sai ta kariri sai ya je gida. Abinda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata hujja ne ko ba hujja ba? Hujja ne. Gashi kuma wannan an ce yana yawaitawa, in ya gama sallah ma sai ta subihi sai ta kariri. Tazihin nan da yake yawaitawa daga gare shi ya kai 100 ko ya haura 100. Kaga zahiri ya haura 100, yasa dan wani ya zo ya ce ai duk wata ruwaya da ake daga manzo ko daga sahabbai ba inda aka samu wani abu da za a ce ayi fiye da 100, kada yake bai sani bane, ya tsaya ya koma ga ilimi ya gano. Hatta ya ce alahu har ya koma ga gida, sai ya koma gida ya wuce da mu muna wajen Abu Darda'i, sai Abu Darda yace da shi, ina so ka faɗa mana wata kalma, ina so ka tsaya ka faɗa mana magana tanfa'una da za ta amfane mu. Kai kuma tsaya wadda za ka yi ka faɗa mana baƙwa ruwa za ka yi ba. Na san kai ko yaushe ibada kake so kai, amma dai ina son ka tsaya ka faɗa mana wata kalma. Abu Darda yana cikin manyan sahabban Annabi, amma ya tambayi wannan sahabin cewa ya faɗa musu magana wadda za ta amfane su. Sai shi Sahalu ɗin yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wata runduna ta yaƙi ta dawo, wani mutum daga cikinsu ya zo ya zauna a mazaunin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake zama a cikinsa. Ya ce da wani mutum da yake gefensa, ina ma a ce ka ganmu sanda muka gamu da abokan gaba, wane ya ɗauki akan abokan gaba ya su ya tsoke su. Ya ce da abokin gaban da yake tsukansa, karɓi suka daga gare ni, ni ne yaro daga Banu Gifari, me kake gani a cikin wannan magana tasa yanda ya sukan nan da kirari yana wa kansa kirari? Ya ce ni dai a zatona sai a ce ladansa ya ɓaci, tunda ina shi ina kirari. Wani kuma ya ji maganar ya ce, ni ko a ganina maganar nan tasa ba ta da wani laifi, ba magana ce da za a ce ladansa ya ɓaci ba. Suka ringa jayayya a game da haka, wannan yana cewa ladansa ya ɓaci, wannan yana cewa ladansa yana nan. Hammanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji magana ta su ya ce, subhanallah, ai bai dace ma a ce kuna jayayya ba, abin mamaki ma daga jayayyar taku. La ba a sa maganar nan tasa ba ta da wani laifi, za a ba shi lada, za a yabe shi akan haka, tunda wannan abin da yayi abu ne na ƙara ba da tsoro ga abokin gaba. Shi yasa a wajen yaƙi idan mutum yi wa kansa kirari daidai ne, yin kirari a wajen yaƙi daidai ne, in ba a wajen yaƙi ba shi ne aka yi hani daga kirari. Yace da shi Sahalu ya gama faɗa hadisin nan, sai na ga Abu Darda ya yi murna da jin hadisin nan. Ya zamo yana ɗaga kansa zuwa Sahalu yana cewa da shi, yanzu kai ka ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Ya ce sai ya ce masa, ƙwarai kuwa na ji shi ya faɗa. Bai gushe ba, yana maimaita masa har ya zamo nakan ce ala rukuba ta yi ko so yake shi Abu Darda ya durƙusa bisa gwiwoyinsa don karɓar ilimi. Ya ce sai shi Sahalu dai ya sake zuwa huce, zai huce da mu wata rana. Abu Darda ya ce da shi, da Allah yau ma abin da nake so ka faɗa mana wata magana da za ta ƙare mu. Kai kuma tsayawa ka faɗa mana ɗin ba ƙwaruwa za ka yi ba. Ladan da za ka samu a cikin faɗa mana ɗin sai ta yi ya kai ladan da za ka samu sallar da za ka je ka yi da tasbihi. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu, wanda yake ciyarwa bisa doki kamar wanda ya buɗe hannunsa ne yana ta ba da sadaka, baya danƙe hannun nasa. Ashe kula da doki wani abu ne muhimmi, saboda me? Saboda doki da can san da ake yaƙi a kansa babbar ala ce ta yaƙi. Shi ya sa zuwa Qur'ani, wa a'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil hayl wa min ribatil hayl. Sannan dai shi Sahalu ya sake zuwa ya huce da mu wata rana. Abu Darda ya sake cewa da shi, yau ma fa ina so dan Allah ka faɗa mana wata magana da za ta ƙare mu, wala taruka, kai kuma ba ƙwaruwa za ka yi ba dan ka tsaya faɗa mana. Sai ya sake ya ce dai shi Sahalu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Quraymul Usaydi, Quraymul Usaydi, ma dalla mutum dulu jummatihi, in banda yana tsawaita gashinsa da kuma yanda yake jan tufafinsa a kas. Huraiman, maganar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta isu zuwa ga Huraimu cewa an ce mutumin kirki ne, inda laifi gare shi bai huce wannan abu biyu ba. Fa ajila sai ya gaggawa. Shafaratan ya ɗauki aska, ya yanke wannan gashin da askar ya komo gashin bai huce zuwa kunnensa ba. Ya ɗauke, ya ɗaga kwarjallansa zuwa rabin magyangyamarsa. Sannan dai shi Sahal ya sake zuwa zai huce da mu wata rana. Abu Darda ya sake cewa da shi, yau ma fa so nake ka faɗa mana wata magana da za ta kare mu, wala ta roroka, sai kuma tsayawa ka faɗa mana ba ƙwaruwa za ka yi ba. Sai Sahal ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, haƙiƙa ku masu zuwa ne ga ‘yan uwanku. Shi ya sa ku gyara sifarku, ku gyara wato dabbobin da kuke kai, ku gyara tufafinku, kar ku zamo ku ma'abota kyau ne, masu alama ne finnasi a cikin mutane. Ya zamo da an gan ku za a ga mutane tsaftatattu. Addinin Musulunci ya zo da tsafta, kan wani ya ji cewa wai da barin dauɗa ko kazanta a jikinsa ko a tufafinsa yana ɗaukaka wani lamari na addini. Addini ba da haka ya zo ba. Inda ake son musulmi a duk inda aka gan shi ya zamo ya fi kowa na wajen tsafta, ya fi kowa na wajen kyan tufafi. Ko da ma Allah bai hore masa tufafin maɗaukaki ba, amma a ga tufafin nasa tsafta. Ya haɗa yanayin tufar. Haƙiƙa Ubangiji baya son abu wanda yake mummuna, ko kuma ƙoƙarin bayyana muni. Bai son ƙoƙarin bayyana muni. Ya sa wannan ba wai wani abu bane wajen Allah. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da isnadi kyakkyawa. A cikin isnadin mutum ɗaya ne shi ne Kaisunu Bishirin. Shi wannan akwai saɓani game da cewa amintacce ne ko wata rife ko rarrauna ne. Waƙarrawa da hu Muslim, amma dai Muslim ya fitar masa da hadisi. Shi ya sa kenan ashe Muslim yana ganin cewa ingantacce ne. An kaba daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya dagare shi, ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kaga hadisin nan da ya gabata, ina ma a ce za a samu al'umman musulmi su tsaya aiki da shi yanda ya kamata. Sai zama abu da yawa da ake gani an yi maganinsa. Da yawa za a samu yara almajirai suna da lokacin wanke tufafi, amma wai haka kawai an mai da zama da daudar da abin da ya kamata haka, wai kamar wani bangare ne na addini. Sai su yi awa uku huɗu suna wasa ko suna kokwaye-kokwaye, wanda rabin haka in suka sarrafa game da wanke tufafin nasu ba za a gan su da daudar da ake ganin su ba. Hakan sai ya zama ɗaukaka ne gare su, ɗaukaka ne ga musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah la yuhibbul fuhsha wala tafakkusha. Allah subhanahu wa ta'ala bai so mummunan kama, bai so mutum ya zama ya zauna da daudar. Mun ya zauna da dauɗa ba yana cikin mummunan kama ba, ba zauna da tufafi mai dauɗa mene ba yana cikin mummunan kama ba. To, an karɓa daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya dagare shi, ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kwarjallar musulmi ta kai ga rabin magyangyamarsa, ba laifi ko ba laifi a kansa don ya saki tsakanin rabin magyangyamar zuwa idansa. Abinda yake ƙasa daga idan sauto yana cikin wuta, wanda ya ja kwarjallansa don nuna isa da takama, Allah ba zai dube shi duban rahama ba. Abu Dawud ya rawaito hadisin nan da isnadi kyakkyawa. An kaba daga Abdullahi ibn Umar, Allah ya dagare su, kala ya ce, na huce manzo sallallahu alaihi wasallama tirhaɓal hali, akwai saki a cikin kwarjalle na tufafi na yana jan ƙasa. Sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Abdullahi, kai bawan Allah kuma sunansa madaman Abdullahi, daga mayarban kwarjallenka farafatuhu, na ɗaga shi kaɗan. Sannan Manzo Allah ya ce min, zid ka ƙara, na ƙara. Tun daga sannan ban gushe ba, ina kirdadan in zan sa tufafi iyaka yanda manzon Allah ya bani izini wato iyaka inda da na daga manzon Allah bai ce sai na ƙara dagawa ba to zuwa nan nake sakin tufafi na a sashen mutane suka ce kaka zuwa ina ne yace ila an sati sakai ne zuwa rabin makengama muslim ne waito wannan hadisin an karbo daga Abdullahi Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ja tufafinsa dan nuna takama Allah ba zai dube shi duban rahama ba ranar alkiyama. Ummu Salama ta ce, kaka mata za su aikata jirgizar tufafinsu, yace su sake kamar ɗani guda. Ta ce, idan ko dan ɗani guda ne suka sake in suna tafiya ai za a ringa ganin ƙafafunsu, za a ringa ganin digadigansu. Ya yace zalla yace to ka sake shi kamar kamu guda amma kar su kara bisa kamun nan Abu Dawud ya waito wannan hadisin da Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce to alhamdulillah sun tafiya basira a hakika duk tafiyar su daya an da tafiyar su da shi ma hukuncin satin da tufafi ne wanda ake sa wa dan satin da satira kamar yadda ake sa farjalla ga makengama daga nan zuwa nan kuma kaga shi ne rabin ga makengama daga nan shi ne makengama ko kafin a zo inda nama nan yake haduwa shi ne ake kira makengama to rabinsa kuma kamar nan kenan ko babin cewa an so mutum ya bar cewa shi sai ya sa tufafin da yake ya kai duk inda ya kai wato yace sai ya sa tufafi wanda yake madaukaki don nuna kaskan da kai da hakika wato jumloli da yake sirra kai da wannan babin sun gabata a baya a babin farnan yunwa da cewa mutum ya tausasa rayuwarsa an karbi daga Mu'adh bin Anas Allah ya dagare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce wanda ya bar tufafi mai tsada don nuna kaskan da kai ga Allah alhali yana da iko bisa wannan tufafin Allah zai kiransa a ranar alkiyama akan a gaban halitta har ya ba shi zabi da cewa daga kowanne ya so daga tufafi wanda ake tufatarwa ga mummune cewa ya daura duk tsoro wanda yake so ya dauka wato darajoji daban-daban za a ba shi zaɓi duk wanda yake so ya ɗauka a ciki. Tirmidhi ne ya waito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa. Damin cewa an so a tsakaita a tufafi ka a sa wanda yake koma baya ka kuma a ce za a sa maɗaukaki a sa wanda yake matsakaici. Kada ya ce zai takaita bisa tufafin da zai ringa wulakantawa da shi in ba don wata bukata ce ta kawo haka ba ko manufa ta shari'a ya ringa sa tufafin da za a ringa ganin cewa ai ya fi ƙarfinsa ne zai sa wannan tufafin. An karbo daga Amr ibn Shu'aib ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga kakansa wato shi ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya dagare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son a ga gurbin ni'imar da yayi a jikin bawa Allah yana son a ga gurbin ni'imar da yayi wa bawansa a ga wannan gurbin a jikin bawa a ga alama cewa wannan bawan Allah ya masa ni'ima. Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne kyakkyawa. Babu cewa an haramta sa tufafi na alhariri ga maza da haramta zaman su akan tufafin alhariri cewa haramun ne namiji ya zauna akan tufafin alhariri ko kuma su jingina zuwa ga tufafin alhariri, namiji ya jingina ga matashin da aka yi da tufafin alhariri ko aka yi masa gida na alhariri. Da cewa ya halatta mata su sa tufafin alhariri. Yan kawo daga Umar ibn Khattab, sai na Umar Allah dagare shi, kala ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kar ku ce za ku sa tufafin alhariri, domin duk wanda ya sa tufafi na alhariri a nan duniya ba zai sa shi ba a lahira, ba zai sa tufafin ba na alhariri a lahira. Hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi. An kama daga Sayyidina Umar dai ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, haƙiƙa wanda bai da rabo a lahira shi ke sa tufafin alhariri a nan duniya, wanda yake bai da rabo a lahira shi ke sa tufafin alhariri a nan duniya. Hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi. A wata ruwaya wanda Buhari ya fitar, wanda bai da rabo a lahira, sai aka fassara ma rashin rabon cewa a lahira, da ya ce la halaka lahu, ma'anar la halaka lahu ai bai da rabo. Kan kamar daga Anas ibn Malik Allah ya dagale shi ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya sa tufafin alhariri a rayuwar nan ta duniya ba shi ba sa tufafin alharirin a lahira.